Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Juma'a an kashe akalla sojojin Najeriya guda 8, kana wasu da dama sun bata bayan wani harin kwantar bauna da kungiyar mayakan jihadin nan mai alaka da IS da ke ta'addanci a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, a cewar wasu majiyoyi biyu na soja. Wani ayyukan soja ya fuskanci harbin roka daga kungiyar 'yan ta'addan ta Afirka ta yamma ta ISWAP a lokacin da ayyukan ke tsakanin garuruwan Dikwa da Marti a yankin tafkin Chadi, a cewar majiyoyin. Akalla wasu sojoji 8 da mayakan da ke yaki da 'yan ta'addan sun ji rauni a wannan harin, a cewar jami'an soja. Wannan ne dai babban hali na biyu a cikin ƙasa da makonni da ISWAP da ta kwashe shekaru 12 tana ayyukan ta'addanci a arewa maso gabashin Najeriya ta kai. A jiya Juma'a, Firaministan wata ƙaramar ƙasa ta tsibirin Barbados ta yi wani jawabi da ya motsa babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya, inda ta yi tambaya cewa wani ne zai tsaya wa mutane a faɗin duniya ya ɗauki matakin da ake tsananin buƙata. Ta ari kalaman shahararren mawakin Jamaican nan Robert Nesta Marley ko kuma Bob Marley, inda yake cewa wa zai tashi, wa zai tsaya wa jama'a, in ji Firaministan Barbados Mia Amor Motley. Tana tambayar taron shugabannin na shekara-shekara, wa zai tashi tsaye ya kwato wa mutanenmu 'yanci. Jawabin da ta karanto a kan wayar salularta, Firaministan ta ambato ƙalubaloli da dama, ciki har da rashin daidaito wurin raba rigakafin COVID-19 da rashin aikin yi da matsalolin sufuri da na sauyin yanayi. Ta ce duk waɗannan ƙalubalolin ba su gagara magancewa ba wurin ƙasashen duniya, illa shugabannin sun gaji da gyara a duk shekara, amma kuma babu sakiya. Shugaban Amurka Joe Biden yana ɗaukar bakoncin taron kolinsa na farko na ido da ido da shugabannin India da na Japan da na Australia a fadarsa ta White House. Baccin shugaba Biden, taron na ƙawancen tsaro da ake kira Quad a taƙaice, ya samu halartar Firaministan Australia Scott Morrison da na Japan Yoshihide Suga da kuma Firaministan India Narendra Modi. Shugabannin da suka gana ta yanar gizo a cikin watan Maris sun tattauna batutuwa da dama a taron na jiya Juma'a, ciki har da batun ƙarfafa dangantakansu a daidai lokacin da China ke ƙara ƙarfi a yankin Indo-Pacific. Shugabannin na Quad za su raja'a ne akan ƙarfafa alaƙarsu da kuma faɗaɗa yin aiki tare a fannoni da dama, kamar yaƙi da COVID-19 da batun sauyin yanayi da kuma haɗin gwiwa a fannin sabbin fasahohin zamani da harkokin yanar gizo da kuma 'yanta yankin Indo-Pacific, in ji sakatariyar jarida ta fadar White House Jen Psaki a wata sanarwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da alamar wata yarjejeniyar da ake kullawa da za ta kawo kimanin sojojin haya 1,000 daga Rasha zuwa ƙasar Mali ka iya dagula al'amura a ƙasar, in ji wasu jama'an Amurka da suke kira ga gwamnatin wucin gadin da ta maida hankali a kan zaɓe a maimakon shigo da mayakan. Yarjejeniyar da ba ta kai ga kammala ba da ƙungiyar Rasha Wagner ta riga da ta fusatar da wasu jami'an Faransa da na Turai. Yanzu kuma batun na ƙara ɗaukar hankali a Amurka da take nuna damuwa akan yunkurin Rasha na shiga Afirka. Muna ci gaba da nuna damuwa akan ƙaruwar tasiri mara amfani akan nahiyar Afirka, a cewar wani babban jami'in gwamnati a jiya Juma'a, yayin da yake amsa wata tambayar da muryar Amurka ta yi masa akan yarjejeniyar da Moscow. A ƙarshe, an wanke wata babbar jami'ar katafarin kamfanin sadarwar China na Huawei daga zargin aikata laifi da aka ɗora mata a wani ɓangaren yarjejeniya da ma'aikatar shari'an Amurka, lamarin da zai ba ta damar komawa China, kana zai kawo ƙarshen tsamin dangantaka tsakanin Washington da Beijing. An bayyanar da yarjejeniyar tsakanin Meng Wanzhou, shugaban kula da kuɗin Huawei, kana 'yar mai kamfanin ne, a kotun tarayya a gundumar Brooklyn a jiya Juma'a. Yarjejeniyar ta yi kira ga ma'aikatan shari'a da ta kula shari'ar a watan Disamba mai zuwa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro, wanda a yau za mu tare ne kwalejin horar da dabarun yaki ta rundunar sojan Najeriya, wacce ta gudanar da wani babban taron bita na ƙasa da ƙasa, wanda a cikinsa aka yi wayi adan tafiya dangane da yakin basasan Najeriya da kuma irin darussan da za a koya a halin yanzu. To madalla, shehin malami daga jami'ar Jos, Farfesa Shedrack Best, shi ne wanda ya gabatar da kasida wacce ta fi jan hankali mahalarta taron tsakanin sojoji da fararen hula. Bayan ya kammala gabatar da kasidar tasa, na keɓe shi wuri guda inda na nemi ya min ƙarin bayani akan jawabin da ya gabatar.
Idan muka duba lakcin da ka gabatar yanzu nan, ka taɓo irin batutuwan darussan da za a koya dangane da yakin basasan Najeriya. Kaman wani darasi ne za a koya bisa wani yaki da ya faru a can baya?
To a gani na abinda muke kokarin mu yi bayani akai yau shine muhimmanci da aka ba wa tallafawa da kayayyakin da ake bukata saboda a gudanar da duk wata rigima, wata yaki wanda aka kawo sojoji bakin daga saboda su idadda ita. A yakin basasa akwai abubuwa da yawa da suka faru wanda ya kamata mu yi koyi da su. Lokacin da aka fara wannan yaki, rundunan sojojin sama da mayakan ruwa da sojan ma basu dade sun taba fuskantar irin wannan kalubale ba. Amma duk da haka a cikin shekara uku Allah ya taimaka, an karasa wannan yaki tare da tallafawa na wasu kasashen waje da suka bada goyon baya da kuma yadda aka yi aka magance duk shirin munafukan kasace da suka so su goya wa Biafra baya, an samu an yi nasara. To tambaya shine, yau muna da kalubala game da tsaro a kasar Najeriya, kuma wani irin darasoshi aka koya? Ana fama da maganan kayan aiki na soja, wani lokaci ba su da isasshen kayan aiki. Ana fama da tallafa wa sojoji, wani lokaci ba a samun shi isasshe. Ana fama da wanda suke munafurci sadarwa a aikin soja. Shi yasa za ka ga in za a kai wani lokaci sai ka ga an fado wa sojoji a kwashi kayan fada, kayan yaki, a je a amfani da shi a cuci sojoji. To irin wayan abubuwan ya kamata da mun koyi wani abu. Misali, ya a ce bayan shekara 50 da ƙarshen yakin basasa, har yau Najeriya bata iya ta kero kayayyakin fada na kanta ba. Ko da yake an kafa kamfanin kera makamai na Najeriya, wadda muke ganin da so samu ne da yanzu nan za a ce an samu biyan bukata, amma har yanzu ana fama. Kaga ya kamata an koyi wani abu game da haka. Kuma muna samun ta'addanci, mutane da za su sauke jirgin sama na soja, wayannan ba wasa za a yi da su ba. Wannan kalubala ne wanda ya yi kaman abinda muka fuskanta a yakin basasa. Ya kamata mu zauna mu yi amfani da hankalinmu saboda mu samu ƙarshen wannan matsala.
A cikin jawabinka ka ce Najeriya ba da cin yaki, amma wani zai ce in muka duba kalubalen yaki da Boko Haram, yakin bindiga daɗi, rikicin makiya da manoma a arewa ta tsakiyar Najeriya, wannan duk ba za a ce Najeriya tana cin yaki ba yanzu?
Za a iya ce, amma idan ka ce ƙasa na yaki, ka san wannan wata matsayi ne a cikin doka na ƙasashen waje. Kasashe da kasashe, wato abin da ake ce da shi international law, a law idan aka ce ana yaki a kwato, sai an tabbatar an declaring cewa akwai yaki. In ba an yi hakan ba, ba a yaki. Ko da yake akwai kalubala, amma kasan nan ba ta cikin halin da za a ce ana yaki. Don wannan ta'addanci ne ake fuskanta, kuma ta'addancin nan 'yan Najeriya ne. Karka manta, duk wani dan Boko Haram ko dan ISWAP akwai mahaifinsa, akwai dan uwansa, akwai kakansa, akwai kahunsa. So a cikin wannan hali zaka ga ana kokarin, ba su ganin su kaman 'yan ta'adda, suna ganin su kaman danginsu ne. to irin wannan fadan yana da wahala ba kadan ba, shi yasa kaga ana fama arewaci arewa maso gabas na Najeriya. To don haka da abu ne da ce ana yaki kaga wannan daban ne, amma gaskiya shi yasa wannan dole a zauna a duba kuma a samu ganewan al'umman Najeriya gabaki daya na irin halin da ake ciki.
Idan muka duba irin wannan lecture da kwalejin horar da yaki ta Najeriya, wato Najeriya Army War College take gudanarwa, ta yaya zai taimaki sojojin domin a cimma bukatun da ake da shi na samar da tsaro a cikin kasar nan?
Yana da amfani don kaga anan akwai sojoji, akwai mu kuma yan boko, akwai yan jarida, kowa na da irin nasa fahimta. Idan muka kawo ana dubawa a duba ko me ya faru a tarihi da me ke faruwa yau, za a samu ƙarin bayani da kuma ƙarin fahimta da ƙarin ganewa. Ina ganin wannan abin yana da muhimmanci. Duk malaman da suka shirya wannan, Allah shi masu albarka, kuma ina ganin sojoji za su mori wannan ba kadan ba ne.
To idan muka duba kalubalen tsaro a Najeriya gaba daya, kama daga kan ta'addancin Boko Haram da kuma aika-aika na 'yan bindiga daɗi da sauransu, Professor, a matsayinka na ƙwararre a sha'anin tsaro, menene abin da ake yi ba daidai ba wanda har yanzu an kasa shawo kan wannan matsala?
To kaga dole a kam a bi hanyoyi masu yawa. Na ɗaya, za a samu halin ana tattaunawa idan zai yiwu da wanda sun yarda, za a tattauna da su. Na biyu, dole a yi amfani da kayan soja saboda a yaki waɗannan mutanen. Na uku, a lura da harkokin kasashen waje wadda muke makwabta da su, saboda idan aka samu goyon bayan su da haɗin kai, zai yi wahala mutanen nan su yi barna su je wata kasa su ɗauki kayan fada su shigo da ita Najeriya. Mabiye da haka, mayakanmu dole su kashince da kishin Najeriya, don mai yiwuwa akwai wasu a cikinsu da ake samun suna ba waɗannan mugaye haɗin kai. So za hanyoyin suna nan da yawa wanda ya kamata a dudduba su. Wasu za su ce maka talauci ya yi yawa, amma duk da haka dai ina ganin gwamnonin arewa gaskiya su mai da hankali kan yadda za a kara ma mutane hanyoyin tallafawa saboda su rage talauci a ƙasar.
Daya daga cikin ƙalubalen da a halin yanzu ke cewa Najeriya tuwa ƙwarya shine batun aika-aikar 'yan bindiga daɗi da suka sa kusan kowa na bacci da ido ɗaya a arewacin Najeriya. Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja, wanda ya yi bincike akan wani al'amari da kuma ƙarin bayanin demin da kuma irin matakai da ya kamata a ɗauka.
To dan bindigar da kake tunani ya kacin sakwari da baka yanzu ya gane bindiga za ta iya hargo masa jirgin sama, ai ka san akwai babban magana a ƙasa. Saka dole a tsaya a san cewa yaki ake yi, kuma ita ƙasa daban take da gwamnati. Waɗanda suka tashi rigima da gwamnati, kullum ina faɗa za su yi rigimar su har tsarin mulki ma ya kyale kai rigima da gwamnati. To amma rigima da ƙasa, ka ce za ka karya ƙasa ko za ka yi abin da ƙasa za ta lalace, wannan babban faɗa ka ɗauko. Kuma duk wanda yake da dama dole ya shiga wannan faɗan dan abin. To amma abin da yake bada haushi shine waɗanda suke cikin gwamnati sun yi buruska, ma su ba su sani ba. Su abin da ya fi tayar musu da hankali shine a ce an taɓa gwamnati ko kuma an taɓa shugaban gwamnati. A yanzu alal misali akwai wani ɗan shekara 74 an ce dan ya taɓa zagin shugaban ƙasa, sai da aka je aka kama shi aka ɗaure shi shekara 14. To ga ɗan shekara 30 can ɗan shekara 24 ya ɗau bindiga ya fi ƙarfin jama'a, ya fi ƙarfin hukuma, saboda rashin adalci shi yake jawo irin wannan. Saka ina tunanin cewa mafita shine a dawo abu adalci, a san yanda za a kashe wannan matsala, sannan kuma a dawo da kyale mutane su samu arziki. Sace-sacen da ake a daina, idan ba a daina irin wannan sace-sacen ba, an daina an hana mutane samun arzikin ƙasa, to wallahi rushewar ƙasa ba wani abu bane mai wahala a tarihi. Kuma duk inda ga rushe ƙasa ta rushe, zalunci ne yake jawo, shi yasa ake kin zalunci. To mu namu kuma zalunci ya haɗu da jahilci da kuma taurin kai na wasu wanda suna ganin cewa an ce gwamnati ta gyara kamar an yi ridda ne, saboda su suna neman wanda za su bauta a duniya sun samu. To Allah ya kiyaye mu, Allah ya kiyaye mu.
Masu sauraro duka duka da wannan muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka, Solomon Abbo shine wanda ya daidaita mana sauti. Sai kuma ni Hassan mai na kaina da na shirya na gabatar, yake sallama da ku, mu kasance lafiya.
Ga gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkan mu da wahaka, barkan mu da saki saduwa da ku cikin shirin nan na dadan gari. Shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin sashin Hausa na muryar Amurka da kuma gidan radio talabijin na jihar Nasarawa. Ni ne na ku mai gabatar da wannan shirin, Sadiq Abbas. A yau dai mun garzaya zuwa fadan mai martaba sarkin Igbagbo dake karamar hukumar Doma a nan jihar Nasarawa, Alhaji Adamu Usabonya. Alhaji, muna maka barka da zuwa cikin wannan zaune nan.
Masha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ni ne naku Sadiq Abbas, da zan gabatar da wannan shiri, nake cewa sai ku gyara zama domin sauraron yadda tattaunawar tamu za ta kasance. Mai martaba, ba tare da bata lokaci ba, za mu soka yiwa mai sauraro ko in ce ka ba mai sauraro takaitaccen tarihin wannan gari na Igbagbo.
Alhamdulillah, ina gode wa Allah, Allah ne Allah ya ba da dama aka gayyato saki Igbagbo. Ya zama tun daya daga cikin wayannan su ya bada daidaitaccen bayani game da masarautar. Alhamdulillah, ni haifefe na cikin garin Igbagbo, kuma alagone ni wato alagane alagonen cikin garin Igbagbo da ke wayanta. Igbagbo ta kafu shekaru masu dama wadda suka shudi, kuma alagone suka kafa wannan garin. Bazan ya kawo yawan shekarun da garin ta kasance ba, gaskiya kenan. To, garin Igbagbo gari ne mai tsohon tarihi, gari ne wadda aka kafa ta don zaman lafiya da cin gaba da arziki, na kuma ta kunno kaiwa garin. To, gari dai ta kafu, kuma masu yin sarauta a wannan garin, cikin garin Igbagbo alagone, domin kuwa amman kabilu dai sun kai wajen kusan kabilu daya 14. Akwai Aragai wanda suka kafa garin, akwai Fulani, akwai Egon, akwai Madankasa, akwai Tibi, akwai Ogoja, akwai Ibo, akwai Yarbawa, akwai Lendere a garin Igbagbo. Suna ne dama dukan gaskiya.
To, yanzu zaki kaman shi wannan sarauta, kai sarki na nawa ne, kuma shin gado ne sarautar Igbagbo?
Sarautar Igbagbo gado ne, da na gaje kaka wanda ya haifi, wato kaka na kenan wanda ya haifi baban babanmu. Garin sarauta dai da suka yi yawan sarakuna na suka cude, ni ne na 41.
To, kamar shi wannan gari na Igbagbo, da me kuka shahara a kai, da me aka san shi da shi? Shin ku manoma ne, matsanta ne, makiyaya ne, ko wani irin sana'a aka san al'ummar wannan gari da shi?
Ai, garin Igbagbo tumbin giwa, ai manoma ne tsantsan, ba mu da wani sana'a ta wuce noma. Akwai dai wanda ba za a yi a rasa ba, amma anihi wanda aka shahara kai tace noma.
Wasu garuruka za ga mutanen garin sukan yi kaura ne daga wani gari, sai su zo su samu guri su zauna, ko kila saboda noma haka. Shin ku kuna da wannan tarihi na cewa kila kakanninku can kila sun kaura ne, ko ya Allah daga cikin garin Doma, ko kuma daga wani wuri haka suka zo garin Igbagbo?
Igbagbo tarihi ya nuna yanda Doma ta kasance, to haka ma iyayenmu sun zo tare ne suka zo. Domin kowa da suka zo su kuma suka yi suka wuce, sai Igbagbo akwai wa akwai Kani. Wa yana na can gaba, Kani yana na nan. Kani shine garin na cin da sunan shi, wanda da ganuwa mata da su biyu nan dukkan su sun yi ganuwa su.
Wato, na fuskanci dai kusan wasu da suka yada zango a garin Doma, wasu kuma sai suka tsallaka suka je can. Su Igbagbo za iya cewa kaman ƴan uwa ne, daya ya kafa wannan gari na Igbagbo, daya kuma ya je kafa wannan gari kuma daban.
Yes.
To, kaman wani irin kalubale za iya cewa wannan gari yake fuskanta?
Banda ya garin yake fuskanta dai shine damuwan guda daya ne, wanda ya zama to ruwan dare ga magari, wanda ni na san cewa muna jin zafin wani abun, kuma muna roƙon Allah, Allah ya tagata mana wannan damuwoyin. Ita ce yan uwa abokan arzikinmu, abokan zumanmu Fulani. Suna kawai muke samun wannan fuskanta. In ba haka ba, ba wani da wani damuwa a wannan gurin, muna zaman lafiya kalau.
Kaman wace irin matsala kuke fuskanta? Kaman in ce dai makiyaya dai kenan da manoma ko?
Makiyaya da manoma.
Na'am, kaman wace irin matsala haka ya kama da matsala yake?
Matsalan shi ne idan manomi zai yi noma, makiyayi kuma shi kiwo ne da shi. Mamakon ya kiyaye abinda yake kiwo, wani lokaci wasu daga cikin su marasa tunani mai kyau sai su shiga a gonaki su je su yi ta'adi, wanda kuma har zai daga hankali. Amma wasu daga cikin su in sun shiga ma sun san cewa sun shiga za su yi barna, kuma ko an samu su ko ba same su ba, suna fito da kansu su cewa ga abin da yake. Kalilan daga cikin su ba su bata al'amarin.
Za a iya cewa yanzu lamarin ya yi sauki ko kuma yana nan yadda yake?
Alhamdulillah. Yanzu kam tun da mai mata ba doma na doma har kullun ya kira mu ya mana bayani, takaitaccen bayanin da mu gyara, kawai gyara zumunci a wannan da iya kokarin muke da kai da komowa. Alhamdulillah abin yayi sauki.
Akwai batu na kaman matsalar hanya, ruwa, makaranta, asibiti. Shin waɗannan ɓangarori ba ku da wata matsala wannan ya shafi wannan?
Akwai matsalolin. Matsalolin shi ne kaman abu ne ya shafi hanya, makarantu da kuma batun maganan ruwa. An samu damuwoyi, amma ba damuwa ne zai ya zumunto zai daga hankalin kawai daga cikinmu ba. Community effort namu, mu iya kokarin mu yi da mu samu wato rijiyar bursasai kenan, bohol da sauransu, an samu wannan an dan samu sauki kaɗan daga ciki. Bayan wannan batun maganan hanya, tun da marigayi Alhaji Aliyu akwai doma Allah mishi rahama ya yi wannan hanyar da ya je ya tsaya, a dai samu mu samu sauki a ta wannan gurin da mu so muke yanzu. Gwamnati mai ci yanzu kuka da muke kawowa kenan yanzu haka, domin shi ma ya duba mu da ido rahama su kwalbatoci da sauran hanyar da ruwa ma yanzu zai yanka shi nake cinye hanyar. A kowane guri ma kana cikin gane ba ba sai ga wannan gurin ya fara cinyewa, amma muna kai kuka dai wa gwamnati mai ci yanzu ya taimaka mana ya duba mu da ido rahama da mu ya magace muna wannan. Idan an samu kwalbati ɗaya wasu sai da aka yi wannan gyara wannan kwalbati, insha Allah community bai da daidaita.
Batun kiwon lafiya shi ma ba ku da matsala a wannan bangare?
Kiwon lafiya ba mu da ma akwai ba matsala ba. Matsala na yake da shi guda ɗaya ne, tak ka san mutumin kauye baka yi mishi duk iyawanka dole ne za a samu ɗan abin a wani guri. Domin gwamnati dai kan sun yi mana, akwai MDG wanda aka yi mana tsaye da bohol da komai a yi mana, gaskiya fi sabirin layi muna ya ba a wannan gurin fiye da yana ke zamani. Sai dai kawai muna roƙon Allah ya sa a ƙarfafa magunguna da sauransu.
Daga ƙarshe wace kira za ka yi wa al'ummar garin Igbagwo?
Kira na zan yi wa jama'a al'umma na cin garin Igbagwo da kewayenta shi ne, ina roƙon Allah gurina da gurin yau uwa abokan arziki mu rungume zaman lafiya. Dukkan abin da zai kawo fitina ne zai tada hankalin wani daga cikinmu, kada mu yi tada wannan. Duk gurin zaman lafiya yake, mu kokari mu samu zaman lafiya ko a ina ne yake, mu samu domin mu zauna tare da shi. In ba zaman lafiya arziki ba ta zo.
To jama'a, mu yau dai mun tattauna ne da sarkin Igbagwo Alhaji Adamu Usabonya, inda ya ba mu tarihin wannan gari da ma irin kalubale da wannan gari yake fuskanta. A madadin shi babban bakon nawa Alhaji Adamu Usabonya, ni Sadiq Abbas da na gabatar da wannan shiri, nake cewa mu haɗu a wani mako.
Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, akoda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da ranar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wani lafiya, mu kuma mu kwana lafiya da alheri.